بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكا يقول أبو جيا سلتبتك على سبحانه وتعالى مدعوك الإنسركي mahalin cinmu wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka, yammacin 36 ga watan Ramadan hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1444, wanda ya daidai da 28 ga watan Maris shekara ta 2023. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yaddarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta Agar Islamic Center, wacce take yi wa jihar Adamawa, domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka da kiyayyiyar magana, maganar Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'ani, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi domin ya zama hakke maganin duhu, shari'a jagora wanda zai fuskantar da zukatanmu zuwa ga hanyar neman yardar Allah duniya da lahira. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan majalisar namu a fadarsa mai tsarki. Allah, ga mu mun haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunanka inda ka fi so a bayan ƙasa. Ba abin da ya haɗa mu sai ƙoƙarin karanta littafinka da ƙoƙarin fahimtarsa da hattakuwa da saƙonnin da ka sanya a cikin wannan littafi mai albarka. Manzonka sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari kuma mun yarda mun imani cewa duk sanda wasu daga cikin bayinka suka haɗu a masallaci suna ƙoƙarin karanta littafinka, suna ƙoƙarin fahimtarsa, suna taimaka ma juna wajen haskakuwa da haskensa, to ba za su bushe ba face sai waɗannan alkhairai da albarkatai sun kewaye su daga ciki, saukar da rahama, jin ƙai, kewayewar mala'iku a ƙarshen al'amari, kuma ka ambace su a fadarka mai tsarki. Muna roƙonka don tausayinka, don jin kanka, don rahamarka, ka ambace mu a fadarka mai tsarki, ba don halinmu ba, sai don tausayinka da rahamarka da jin kanka. Allahumma amin. Akwai tambayoyi da yawa, amma na ga da yawa daga cikinsu akwai wasu wani adadi mai yawa wanda neman addu'a ake yi daga ɗan uwa masu albarka, wasu kowa da irin bukatunsa. Wannan ba laifi ba ne bisa kyauta samun juna, zato da kuma ganin cewa bakuna ne waɗanda suke azumi, in an roƙi alfarman a yi addu'a ba a yi laifi ba. Saboda haka dukkan bayin Allah waɗanda suka rubuto takardu masu yawa waɗanda suke da alaƙa da addu'o'i, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya musu bukatunsu, ya yaye musu damuwarsu, ya jibinci al'amarinmu da nasu gaba ɗaya. Allah ya ba su abin da suke so fiye da yadda suke roƙo, ya kare su daga sharri fiye da yadda suke tsoro da mu gaba ɗaya. Akwai wani a cikin masu neman alfarmar addu'a, na zaɓo takardarsa saboda wata fa'ida da nake ganin za a iya fahimtar da juna da ita. yace assalamu alaikum wa alaikum assalam, malam ina roƙon Allah ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai gabaki ɗaya a faɗin duniya, amin. Ina kuma fatan mu gama azumi lafiya, min sallah lafiya, allahumma amin. Sai ce ranka ya daɗe, kage ba da ni yake ba ke, ina jin da his excellency ne da ya koma ranka ya daɗe, kuma ai ya canza salon magana. Amma ina jin tunda addu'a ce amin, ya daɗe cikin aminci zo da addini. Ina roƙon Allah ka zama sanadin yi min addu'a, Allah ya buɗa min hanya in ƙarasa gidana. Na yi gini sauran abubuwa da suka rage fulasta da filin da sauransu. A taƙaice, abinda ya sa na karanta wannan shi ne, kowace addu'a akwai yadda ake, kowace bukata akwai abinda ake kallo na ake la'akari da shi sunan Allah ko siffofinsa ko wani aiki na Allah. Sai ka kalli bukatarka, sai ka duba meye yake da alaka da bukatunka, wanda yake da alaka da siffofin Allah da sunayensa, sai ka roƙi Allah da shi. Zan ba ka wani lakali mai muhimmanci, mai tsadar gaske ga duk wanda yake so ya ƙarasa gini ko ya mallaki gida ko ya abin nan, ya rike wannan in Allah ya zai ga alkhairi. Akwai mabukata ke, bari a bari sai gobe. Duk wanda yake so ya ƙarasa gini ko yake so ya yi gini, amma yanayin ya yi abubuwa sun abin nan, so ya nizumci addu'a, shi kenan. Ya nizumci addu'a, amma specifically babu laifi. Wasu bayan Allah sun yi wannan da yawa, sun ga alkhairi sosai sosai. Ka ce, ya man khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massahu min lughub, a'inni ala bina'i baiti. Ya man khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massahu min lughub, a'inni ala bina'i baiti. Ya wanda ya halarci sammai da ƙasai cikin kwana shida ba tare da gajiya ba, ya Allah ka taimake ni wajen ƙara samun jini. Kana faɗan wannan, kana ganin ikon Allah na ginin sama a ce duk a kwana shida, kuma ba wai an gaza a yi a ƙasa da haka ba ne, a'a, hikima ce ta Allah. Zuciyarsa cike take a lokacin ta zama ta cika da yaƙini da yarda da cewa Allah ba abin da ya zagaye shi. In kai irin wannan addu'ar ko makamanciyarta da wannan yaƙini, in Allah ya dace, Allah ya kawo maka farin ciki, sai ka ga jinin cikin sauƙi da taimakon Allah an ƙarasa maka, har ka ɗauka ko dai aljanu suna taya ka, insha Allah. Wannan kuma jan hankali ne, ya ce a jan hankalin bayan Allah ba sai na karanta ba, jin na fahimci saƙon cewa su ji masu hali su ji tsoron Allah in sun ci bashi. Za ka ga mutum yana da sana'a wacce jarin bai da yawa, sai a zo a karɓi bashi, sai kuma a zo ana gutsura abin nan wajen biya, a gutsura biyan har ya rasa abin da zai amfana da shi. Wannan ba daidai ba ne. Idan mutum yana da hali, to manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce, mabalul ghani yughul, mulmular mai hali zalunci ne. Kana da halin ka biya bashin da ake binka, kawai haka nan kake, wannan mugunta ce kuma ba daidai ba ne. Saboda haka yana da kyau mutum ya yi ƙoƙari ya sauke nauyin da ke kan shi. Kuma ai babu jin daɗi a ce kana da tsaba a hannunka amma kuma ana binka bashi. Baba na saka jemu na waje kira, ma'ana ga rufin asiri a zahiri amma kuma ta wani wajen a buɗe, don ga bai kamata ba. So yana da kyau mu kula da wannan. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana albarka ya karbi ayyukanmu ya dace da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira. Ina ƙara maimaita mana muhimmancin jaddada niyya da neman yardar Allah da zama a wannan majalisin domin mu saurari maganar Allah mu samu yardarsa. Jaddada wannan zai taimake ka wajen samun albarka, samun alkhairi wanda Allah ya yi alkawari ga bayansa ma'abota irin wannan ibadar da kake ciki. Allah ya karɓa mana. Muna fatan alkhairi ga dukkan mahalarta wannan majalisi bisa jagorancin mai girma gwamna Alhaji Ahmadu Umaru Kintiri. Allah ya ƙara albarka da shi da tawagansa da sauran 'yan uwa gaba ɗaya. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أحصيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأكثر.
الله سبحانه وتعالى يقول إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يا محمد يا من ذرهما صلى الله عليه وسلم للي ممك كوتا تمسمى ممك كوتا واتبا تدى أدبي قبل جيم وكل دعائي وقوميناك يا درمنا كوى الخير دعا البركة. أنباك كوتا من جلمة أنباك كوتا من يوى daga cikin kyaututtukan da aka yi maka zaba maka matsayi na musamman a gobar kiyama wanda za ka zama sanadiyar jikewan makoshin bayan Allah a filin kiyama lokacin da za su sha daga tafkinka na alfarka. Fa salli li rabbika wanhar, irin wannan kyauta, irin wannan ni'imar tana ƙara ƙarfafa maka gwiwa ka ƙara tsayuwa wajen bautar Allah, wajen yin sallah da neman yardarsa, tare da sadaka da yanka don neman yardar Allah, sannan kuma da faranta ma bayan Allah mabukata rai. Inna shani aka huwal abtar, kowaye shi duk wanda yake kyamarka, yake kokarin ganin karshenka, ko yake jiran zamewarka, to shi ne hannayensa za su kirga asara kai kam na gaba ya gaba na baya sai tsuntar hula. Idan ba a manta ba a majalisin da ya gabata, ba mu guse ba muna ambatar fa'idoji waɗanda suke da alaƙa da wannan sura. Mun tsaya akan fa'ida ta nawa? Na'am, ta 20 ko? Akan fa'ida ta 20. Muna tattaunawa akan irin kyautar da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma bayinsa, farawa daga ko fara daga annabawa. A cikin annabawan akwai waɗanda suke martaba ta can sama, a cikin masu martabar akwai kuma shugabansu manzon zira sallallahu alaihi wasallam. Ka gangaro irin ni'imomin da Allah yake ma al'umma, maza da mata, yara da manya, waɗanda suka yi imani da waɗanda ba su yi imani ba duka. To a jagora a babin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma al'umma gaba ɗaya, babu irin ni'ima ta ilimi, babu irin ni'imar ilimi. Ni'imar ilimi a babin kyaututtukan da Allah subhanahu wa ta'ala yake mu bayi, babu kamarta. Saboda idan ka ce ni'imar sanin Allah ilimi ne, ko ni'imar bauta ma Allah ilimi ne, saboda bayan da za a yi duka ka yi sai da ilimi. Shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da yake bayyana irin falaloli da kyaututtukan da ya ma manzon jira sallallahu alaihi wasallam sai ce wa'allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima, ko wa'allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima, ya sanar da kai abinda baka sani ba. Allah ya ce tabbas ko shakka babu, ya Muhammad, falalar Allah da kyautarsa gare ka falala ce mai girma wacce ba ta da iyaka. me ke tabbatar da baka da biya irin ilimin da Allah subhanahu wataala ya baka. Wannan yake nuna maka cewa idan kana so ka shiga cikin inuwar falalar Allah da taimakonsa, to yi kokarin ka haskaku da hasken ilimi. Yi kokarin ka san Allah, ka san manzon Kira sallallahu alaihi wasallam, ka san haƙƙoƙinsa a kanka, ka san irin biyayyar da ta wajaba ka yi musu, ka san saƙonni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a babuka daban-daban a cikin tarbiyyar gidanka, a kasuwancinka, a cikin mulkinka, a cikin zumuncinka. Komai ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari face abin da Allah ya aiko shi da shi ya isar mana. Ka haskaku da wannan hasken, ya kasance kana rayuwa a bisa ilimi. Abin da yake bambanta dabba da ɗan adam jama'a shi ne ilimi. Duk lokacin da iliminka ya yi sama, ana sa ran ɗabi'unka da halayenka da tunaninka da hangen nesanka ya bambanta da wanda bai kai ka ba. To kaga ashe decision da shawarwari da tunani da za ka riƙa yi za su sha bambam da wanda bai kai ka ba. Saboda haka dole ne salon rayuwanku da irin tunaninku ya zama daban-daban. To idan mutum ya yi makan shirowa bai ilmanci ba, bai haskaku da hasken ilimi ba, bai tambace kafa a gaban waɗanda suke da shi su sanar da shi ba, to sai ya zamana ya tsara rayuwarsa bisa duhu ba tare da ya san abin da yake wajibi a kan shi ba. Shi yasa ba ka da uzuri ba wa Allah, ba ka da hanyoyi a wannan zamanin ya kasance ba ka san yadda za ka bauta ma mahaliccinka ba, ba ka san haƙƙoƙin Allah a kanka ba, ba ka sanya za ka yi kyakkyawar Allah miƙaƙƙiya wacce za ta kai gaban Allah da siga da siffa ta mutunci ba. Duk ba ka san wannan ba, ba ka san abin da ya wajaba a kanka na sauran ibadoji ba, wannan kuskure ne kuma babu uzuri. Shi ya sa yake da kyau mutum ya fahimci cewa komin shekaru da ya yi a rayuwa to har yanzu bai yi latti ba. Latti shi ne kar ka fara, shi ne har yanzu tana cikin latti, amma in ka fara da yardar Allah za ka kai ga gaci. Fa'ida ta 21, lafazin in mashani aka huwal abtar, ma'ana wanda bai san ka da alkhairi, mai kyamarta, mai baƙin ciki da ci gabanka, mai baƙin ciki da samun alkhairinka, shi ne mai yankakken baya wanda bai da albarka a rayuwarsa. Wannan lafazin idan aka yi la'akari da shi sannan aka hango ayar farko ta inna a'tainaka al-kautsar, sai mu ce daga cikin fa'idojin wannan sura ita ce tarbiyyantar da mu ko da ba ka san mutum, ko da ba ka da kyakkyawan zumunci da shi, to kar ka yadda ka zama cikin jakadu masu faɗan sharri a kan shi. Ko da ba ka san mutum, ko da ba ka shiri da shi, ko da ba ku da kyakkyawan zumunci, kar ka zama jakadar watsa sharri a kan shi. Ka iya faɗan alkhairi a kan mutum shi ne misali, positive aspect shi ne inna a tsaina kalkauta. An mutum yana da alkhairi ka faɗa, sharri kuma to kar ka zama kai ne farfesa na farko da zai fara bayyana sharrin mutane a cikin al'umma. Mun fahimta? Wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwa masu muhimmanci a rayuwar mu ta yanzu. Za ka ga ga wani mai bawan Allah, ga wani mutum, kai ne misali, an san ka da alkhairi, amma kuma a matsayinka na ɗan adam an san ka da wasu ɗan ɗabi'u na matsaloli. Wanda zai hango ka ba zai hango alkhairin ba, sai dai baƙin zai ta gani, wannan ba daidai ba. Duk mutumin da ya sabar ma kansa da rashin ganin alkhairin mutane, to zuciyarsa za ta samu wata tsatsa wacce za ta rika cutar da shi, shi ne zai zo yana da na sanin abin da yake. Duk mutumin da ya sabar ma kansa da ganin baya ganin alkhairin mutane, to za a jarrabe shi shi ma gobe ko jibi aljaza'u min jinsil amal sai mutane su gaza ganin alkhairin sa. Shi yasa koda ka san mutum yana da wani abin da ba daidai ba, kar ka zama kai ne limamin bayyana sharrin sa, kar ka zama kai ne jakadan tambada bin bankado abubuwan da kai ka san cewa a matsayin sa na dan adam ba iya samun shi da wannan matsaloli. Duk lokacin da al'umma daidaikunta ko kuma gabaɗayanta suka siffanta da concentrating ko mai da hankali a kan sharri da aibun mutane tare da mantawa da alkhairi, to wannan al'ummar ba yadda za a samu zumuncin zuci tsakanin daidaikunta. Duk al'ummar da kuma babu zumuncin zuci tsakanin daidaikunta ba yadda za a yi ta ci gaba. Shi yasa wani mai hikima yake cewa ma banu qaumin li'anin laysa indahum dinun wa laysa lahum ahdun idha tuminu in yasma'u ribatan qalu biha farahan minni wa ma سمعوا من صالح دفنوا ثم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندكم أذنوا. أكيد شو عويني يلانا تمتانين ميايا متحدا تربية متاني أولنا زامن أزامن نسكي نمبا ينزبا قاش أنت موت متاني ليس لهم دين ما تدع الدين وانا كتبة تشيوا alamar daga cikin alamun tafasafa da addini shine yada sharrin mutane da boye alkhairin su, wannan alama ce na raunin addini. Sai ce walaysa lahum ahdun idha tuminu, su mutanen nan dai kuma ba su da alƙawari idan ka amince musu. Me ya tuffa su? Yace in yasma'u ribatan qalu biha farahan minni, idan suka ji wani abu kafin ma ya tabbata wanda zai taba mutunci na, wanda dan aibu aibu ne wata mummunar dabi'a, faru min hafara a mun kama shi ai sai a danna a Facebook, sai a danna a kaza, sai a social media. Wanda yake fadan da ya yada, da za ka je ka tambaye shi tsakanin ka da Allah ina gaskiyan wannan labarin, sai ce wallahi ni ma na ji ne wani yana fada a gaban Allah bawan Allah gobe kiyama, babu cewa na ji wani ne ya fada. Wallahi alazim kai da kai yada, kai da kai janna, kai da kai bot, kai da kai kaza, kai ne za ka yi shari'a da bawan Allah nan da ka ci mutuncin sa. A gaban Allah babu daily trust ne suka kawo, babu kaza, babu kaza, babu kaza. Idan propaganda suka yi, kai kuma ka zo ka yada, kai ne mai bayani. Kai ne mai abin nan. Saboda haka jama'a mu kare ayyukan alkhairin mu, kada kai ta shuka alkhairi sai gobe kiyama a dinga kwashewa ana biyan waɗanda ka ci haƙƙin su ko ka taɓa mutuncin su da aikin ladanka. In yasma'u ribatan qalu biha farahan, yin murna da zanewar wani alama ce ta shana'an alqalbi, kiyayya ta zuciya. Ya kasance idan ka ji aibin mutum ko ka ji wani abin da matsala ce a rayuwarsa ka zama murna kake, to wannan alama ce da suke tabbatar da tsantsar zuciya da rashin tsaftarta. Sai ya ce wa in sami'u wa ma sami'u min salihin dafanu, duk abin da suka ji na alkhairi na kirki nan da nan yana ka sai a birni, kada ku bari a ji wannan saboda zai ƙara kima, zai ƙara martaba. Haka muke ko ba haka muke ba? Haka wasu daga cikin mu suke, kada mu ce ba al'umma akwai alkhairi, akwai bayan Allah insha Allah irin ku. Yace summun idza sami'u, summun yace kurame ne, bebaye ne, duk abin da za a ji na alkhairi to in dai a kaina ne ba za su ji ba, in ji shi. Duk abin da za a gani na alkhairi shi ma ba su da ido, ba za su gani ba. Summun idza sami'u khairan dhukirtu bihi, in aka ambace shi da alkhairi ba za su ji ba, ba za su gane ba. Wa in dhukirtu bi su'in indahum adinu, idan aka ambace ni da mummunan abu to duka jikinsu sai ya koma kunnuwa. And they are to the ground, suna laso labari suna sharo shi suna tattaro shi lungu-lungu suna tattaro labarai wani shi bai jin daɗi ma din bai san abin da wane yake ciki na matsala ba a lokacin yake samun natsuwa ya bacci cikin daɗi amma lokacin da zai ga wani da alkhairi zazzabi ya kama shi bakin ciki ya rufe shi babu alkhairi a cikin wannan zuciya kuma wannan jama'a babu bambanci da ɓangaren 'yan kasuwa a cikin kasuwancin malamai a ɓangaren malintarsu masu wata sana'a da sana'arsu kai da abokinka makwabcinka ɗan kasuwa idan faduwa ko idan riba shi ta girme ko ya samu matsalar karyewar jari ne kake ji a zuciyarka wannan ita ce alamar imaninka kakka je ba wai yawan sandolinka da Allahu Akbar da a'a a waɗannan abubuwan ne ake gane imani eh sallah tana da shi sauran abubuwa na da shi na ibada amma waɗannan su ne fassarar tasirin sallah a cikin rayuwar mu kana jin idan wani makwabcinka jarinka ya samu matsala ne kake ji a zuciyarka ka ji ba daɗi ka ji kunci ka ji kaza to alamar zuciyarka tana da rai kana jin idan ka ga wani makwabcinka a kasuwanci yana cin riba yana kaza ka riƙa jin baƙin ciki kana fatan ina ma da masifa za ta samu shagon shi haka kake ji duka ka tambayi kanka kai ne limamin kai ne mai fassara kanin labaran cikin zuciyarka sharhin bayan labarai ko yadda ake faɗa to kai ne mai yin sharhi kuma ba yanda za a yi ka zama mai adalci idan ka yaudar kanka kai ka san mai kake ji bari ne sanu a ranar buɗe da kira ka san mai zuciyarka take ji akan mutane yawwa kowa a cikin mu jama'a ya tambayi kanshi wallahi me nake ji in na ga mutane da alkhairi in na ji labarin alkhairi ya same su me nake ji ko da kishi rikice ne kike ji idan alkhairi ya same ta kina murna kina abin nan koko kina zama cikin bakin ciki da damuwa Allah dai yana cewa inna shani aka huwal abtar wanda zai lizinci jin haushin mutane yashin alkhairi ya same su shi ne zai ta kirga asara a rayuwarsa amma wancan wanda Allah ya rubuta masa shi ya dinga hawa kenan ya dinga ci gaba shi wannan al'amari ko da a fagen siyasa ne jama'a duka da tsaye ne siyasa a cikin rayuwa ta ke fa'ida ta 22 lafazin inna a'tainaka lallai mumun baka ba kwa jin wannan lafazin yana ɗan kunna maka fitillar kyautata ma Allah da su cewa Allah ne bayarwa ne tunda Allah ya ce mun baka ashe Allah ne bayarwa ne to tunda ko Allah yana bayarwa ashe na wani ma zai zo ko na wani zo wannan sai ya bude maka babu husnul zanni billah kofar kyautata ma Allah da su ka zama mai kyautata ma Allah da su a cikin al'amuranka idan ka ga wani ya samu jari to sai lafazin a bayyanta ya faɗo a kwakwalwarka mana Allah ne ya ba shi to tunda Allah ne ya ba shi jiya da shekaran jiya bai da shi din ba shi ya ba kan shi ba sai yau da Allah ya yarda masa sai ya samu ashe ni ma gobe ko jibin Allah ya yarda mun don samu sai ka samu nasara har yanzu a wata kofar wannan lafazin yana tabbat ko yana gayyatar zuciyarka ashe bukatunka damuwarka zube su za ka yi a gaban Allah don Allah shi ne mai yi shi ya sa duk wanda ya dinga zubar da bukatunsa a kofar gidajen mutane to ba zai gushe ba talauci yana bayyana a cikin rayuwarsa wanda kuma ya zube a gaban Allah ya kai kukan shi da damuwarsa to zai ga taimako da agaji na Allah ko da a zahiri zai samu yalwar zuciya saboda haka ka lizinci kai kanka da damuwarka ga mahalicci Allah subhanahu wa ta'ala mai ne yayin jiya da shekaran jiya shine mai bayarwa tun da halicci san mai da kai kuma gobe da jibi abin da yake wajen shi ba zai kare ba shi yasa daga cikin lafuzza na fadanci da addu'a وخابت الظنون الا فيك وضعف الاعتماد الا عليك يا الله ni ba wanda nake kyautata masa to sai kai na manta da kowa ya Allah sai kai ya Allah na bar kowa wajen ka nazo na zube a gaban ka ya Allah kai abinda Allah yake so kenan zuciyarka a hannu a cikin ta cewa gabas da yamma kudu da arewa kana da yakinin cewa ba wanda zai maka shi jari take nema haihuwa take nema gida take so mulki take nema menene ko menene ka manta da kowa ka yarda Allah shi kadai shine zai maka daga lokacin da zuciya ta sifanta da wannan to daga lokacin ne za a bude maka kofofin rahama da jin kai da taimako da agaji daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya inganta Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a bisa hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ana inda zanni abdi ni ko ana inda zanni abdi ni Allah yace ni ina tare da yadda bawa na ya zace so da haka in kullun tunanin ka ai suwana wallahi sune suna da connection mu dai wallahi shikenan to haka zakai ta zama kai dai wallahi shikenan har da gaske wai ba ka da connection wani irin connection take nema kana sallah kana bani kana sujada a gaban Allah wai baka da connection ba ka san yanzu abin din ya koma sai da wanda ka sani to ba ga wanda ka sani Allah kuma ya san ka har yanzu kana tunanin wane da wane wallahi jama'a mutuna tunanin wane zai kai ni ai ina da wane to shi wane da wanen da sauran su suka yi makan su da gaske wallahi mun manta a rayuwar nan ya kasance zuciyar ta dan fara take da kyautata ma Allah zato cewa Allah ne zai yi min Allah ne zai kai ni Allah ne zai buɗa min Allah ne zai share min Allah ne zai share min ai Allah zai taimake ni Allah ne zai cinci ta wa zannu Allah man za'a min Allah illa ilai to yaqini da Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai zai mata Az-Zubair bin Al-Awwam dai daga cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna ko dai daga cikin wadanda aka yi musu bishara da aljannatin a gidan duniya da yazo ciwon ajali sai ya kalli dan shi Abdullahi bin Zubair sai ya ce da shi idan na bar duniya ka zo biyan basussukan da ke kaina duk lokacin da wani bashi ya yi maka tauri ka kasa biya fasta'in alaihi bi maulaya ka nemi agaji da taimakon mai gidana misali a larabci amma asalin ma'anar majibincin al'amari to da ya fara cewa maulahu sai ya dauka wani mai gidan shi wani abokin kasuwancin shi a wani waje sai ce kwakwalwa ta tai ta zagaye waye ke nufi wallahi na kasa tuna kowa sai na ce ya abaci man maulaka ya kai mahaifina waye mai gidan nan naka a larabci mai gidanka masoyinka ko majibincin al'amarinka duk kalmar maula tana ɗauka yace ya abdullah maulaya huwa allah majibincin al'amarina da nake cewa ka nemi taimakon shi in wani taurarran bashi ya gito gaban ka ka kasa biya ka nemi taimakon shi shine allah abdullah ibn zubair yake cewa wallahi bayan rasuwar mahaifinsa sai tabbas ya rasu ya bar masa bashi suka amma duk wani bashin da ya kokarin biya ya kasa sai ya daga hannu ko ya yi addu'a ya ce ya maula zubair iqdi anhu dainahu ya kai majibincin al'amarin babana zubair
kabiya mai bashin shi. Abdullahi bin Zubair sai ce sai Allah ya buɗa mun cikin sauki sai in biya bashi. Al-yaqinu billah, husnul zanni billah, kyautata ma Allah. To abinda nake so in kai gare shi, majibincin al'amarin nan jiya da shekaran jiya yana nan fa har abada. Kai ma in aka sami yaƙinin a zuciyarka za a yi mata kamar yadda aka yi ma wananka. Amma inda matsalar take, kowa an bar shi, ko ya bar kanshi ga tunanin wane wane hoke su wane sun samu gwamnati, to hoke yanzu hanyar mu ta buɗe, hoke da ba ta buɗe ba. Suwane kaza, suwane kaza, duka wannan shi ne tunaninka, to sai a barka da tunaninka, sai ka je a kafa gwamnatin a gama, ba za ka samu komai ba, domin a nuna maka cewa ba na gwamnatin ba ne masu yi, ubangijin masu gwamnatin. Mun fahimta? Mun gane wannan karatun, karatu ne mai tsada. Shi yasa a ba mu addu'a. In ka tashi addu'a ka yi da yaƙini, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba. Idan ka ɗaga hannu jama'a kana addu'a, wallahi ka manta da kowa. Allah za ka rika tunowa a zuciyarka, na zo gabanka ya Allah ka yi. Duk wani mai firgita ka, kowa ne zai kawo matsala, duk ka share suka rika kallonsu kamar tsumma, yanzu a gaban Allah ka ji. Kuma wallahi ba abin da suka yi. Yaƙini kenan jama'a, yaƙini. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu, qala inni ushhidu allaha washhadu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Annabi Hud ya ce da mutanensa lokacin da suka ce masa, Hudu, waɗannan maganganun da kake yi sun yi kama da sumbatun wanda aka taɓa ƙwaƙwalwarsa, kuma ina jin, suka ce muna jin gumakan da muke bauta mawa su ne suka harbi ƙwaƙwalwarka, shi yasa kake wannan maganganu. Ya ce inni ushhidullah washhadu anni bari'un mimma tushrikun, ina shaida ma Allah kuma kuma ku zama shaida na barranta daga abinda kuke aikatawa na shirka. In kuna ganin allolinku da gumakanku suna da wani tasiri a kaina, to bari in faɗi wata magana ku saurara. Sai ce min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun, ku je ku tattara ina ku da gumakan da duk waɗanda kuke ganin suna da tasiri, ku haɗu ku shirya mun makirci dukkan ku, ku tare a nan, ni in tare a nan, ni ina tare da Allah, a zo a gwamza a gawaye ne ci nasara. Thumma la tunzirun, kada wani ya ɗaga mun gaba a cikin ku. Al-Imam al-Qurtubi da yazo yana magana akan wannan ayar yake cewa ku kalli yadda kyautata ma Allah zato da yaƙini a cikin zuciya yake sanya zuciyarka ta daina jin tsoron wanda ake jin tsoro. Wallahi kana ganin shi sai ka ga kashi da tsumma duk ɗaya ne, ka babu ba zai je maka komai ba. Saboda me? Saboda kana tare da mahaliccinsa. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun, sai ce inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum, ina da kyakkyawan dogaro ga mahaliccina wanda shine mahaliccina mahaliccinku. Bawan Allah, idan ka samu kyakkyawan dogaro ga Allah, babu kai babu nadama, babu kai babu ƙunci, babu kai babu shiga halin tsananta. Allah subhanahu wa ta'ala ba a kyautata masa zato, ba a kai kuka wajen shi, ba a kai damuwa wajensa, ba a zubewa a fadar shi, kuma a tashi haka a tashi. Haba, wallahi ko sarki da ya kai sarki a duniya baya haka, ballanta na Allah. Karimi ne, baka zo ba ma an baka, ina ga kuma ka zube a gaban shi ka ce Allah ina bukata. Ya tsari man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'n. Zunubi ne kai ka aikata zunubai da yawa har yanzu jama'a bawan Allah karka yanke kauna daga rahmar Allah a inna a'tainaka mun baka to ai abinda Allah yake bayarwa yana bada arziki yana bada rahama yana bada gafara yana bada kaza saboda haka ka nema daga wajensa komin girman zunubinka komin adadin abinda kai na saban Allah juyo abinda Allah zai so shine ka kara nautawa cikin dokar dangin sako amma idan kaje zuciyar rayayya sai ta ji bata kyauta ba sai kai na dama ka dawo Allah zai karbe ka wa inni la ghafaru hakan maka Allah wa inni la ghafaru liman tawa
wa inni la ghafaru liman kana wa amana wa amila salihan thumma ihtada
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa inni la ghaffaru ni mai bada gafara ne mai karban tuban wanda ya aikata aikin ƙarsha amma ya ji bai kyauta ba ya dawo gare ni zan karɓi tuban ka zan masa gafara saboda haka a lokacin da kake roƙon Allah gafara shi ma kai wannan ibada ta roƙon Allah tare da sakantancewa cewa rahamar Allah da jin kansa sun fi ƙarfin zinubanka amma a samu sincerity na tuban da gaske yake cewa Allah ba zan koma ba Allah ba zan dawo ba cikin dokar zunubai ko dokar dajin zunubai akwai wani hadisi da yake sanya mun farin ciki yake sanya ni murna duk lokacin da na tuno da hadisin hadisi ne al-Qudsi hadisi ne wanda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga mahadicin sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aznaba abdun zamban faqala ay rabbi ikfirni faqala Allah tabaraka wa ta'ala a'lima abdi anna lahu rabban yaghfiru adh-dhanba wa ya'khudhu bih fa inni qad ghafartu li 'abdi thumma aznaba abdi zamban faqala ay rabbi ikfirni فقال الله تبارك وتعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فإني قد غفرت لعبدي ثم أذنب عبدي ذنبا آخر فقال أي رب اغفر لي فقال الله تبارك وتعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فإني قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء الله سبحانه وتعالى yake cewa manzo Allah sai yake ba mu labari cewa wani bawa daga cikin bayin Allah ya aikata zunubi ya yi ba daidai ba ya yi saba sai ya yi nadama sai ya zo ya zube a gaban Allah sai ya ce ya Allah ban kyauta ba ya Allah na yi laifi Allah kai mun gafara sai Allah ya kalli bawan nan ya ce yanzu dama wannan mutumin wannan bawan nawa ya dama yana da imani da cewa akwai mahaliccinsa wanda yake gafara idan an nemi gafararsa sannan kuma yana kama mutum da zunubi to tunda ya yarda da wannan na masa gafara can sai a ci gaba da rayuwa sai bawan nan na Allah ya kara kwallo wani zunubi kuma sai ya kara dawa ni ne tunda ya Allah na dawo na kara zunubi ya Allah Allah kai mun gafara Allah na tuba sai Allah ya ce yanzu wannan bawan nawa dama ya san akwai ubangiji wanda yake kama mutane da nufi sannan kuma in sun nemi gafaran shi yana musu gafara ma'ana yana kyautata ma Allah da so kenan to shi kuma Allah din ka kyautata masa to sai mata sai Allah ya ce to bawan nan nawa na masa gafara san sai a kara zama wani lokaci gogan naka sai ya kara kwambalo wani zunubi irin yadda muke yi sai ya kara yin wani zunubi sai ya kara dawa to Allah na dawo ni ne din ne dai nake da shekaran jiya ya Allah kai mun gafara sai Allah ya ce yanzu dama wannan bawan nawa yana da imani da cewa ni ne gafara yana da kyautar zaton cewa zan masa gafara in yayi laifi sannan dama ya yarda cewa ina da hukuma ina kama masu laifi idan ba su tuba ba sai Allah ya buga stamp na karshe sai ya ce fa inni qad ghafartu li 'abdi falyaf'al 'abdi ma sha. Na mu ba wannan nawa gafara daga yau ya je duk abin da ya ga dama. Wannan shine mahaliccin mu jama'a, wannan shine wanda muke bauta masa. Waɗannan kaɗan ne daga cikin sufofinsa na rahama da jinƙai. Yanzu ina laifin na da zunubina da zunubinka na jiya da shekaran jiya har yanzu ta bar su a sagale, baka zo ka zube a gaban Allah ba, ai maka irin wannan tagomashin ba, kuma har yanzu kana jina sai gobe sai jibi kamar goben da jibi suna hannunka. Rahamar Allah kenan, jin san Allah kenan, yadda Allah yake san bayani da rahama kenan, fiye da haka ma jama'a. Shi ya sa fafiru ilallah, tattara ƙwanƙwarta da ƙwarƙwatanka, ka arce ka ruga ka je wajen Allah, a nan ne natsuwa take, a nan ne kwanciyar hankali yake, duk inda ba nan ba to a nan ne kurkuci da tashin hankali yake. To amma wanda ya tuba jiya ɗin ya tuba yau, ko da an karɓi na farko dai yanzu baka san ko an karɓa ba ko ba a karɓa ba, ko kana kyautar ga tone ballantana ka ce ai tunda na tuba sau uku ni ma na shiga cikin waɗanda aka ce in je in yi wani abin da ya ga daman nan. Ko shi asali, shi asali wanda yake tuba don Allah baya tunanin cewa gobe ma zai kare da gaske. Ballantana ya ce to bari in yi don in yi kiliyarin na yau don gobe mu sake sabon lissafi. Ai abin nan kana ne, ba a dashi bane da an kwashe wannan azuba wani. Allah ya mana gafara, Allah ya mana gafara, Allah ya mana gafara. Wani mai hikima yana cewa wa inni la ad'u Allah hatta ka'annani ara bi jamili, ana ara bi jamili sanni Allahu salihu. Wa inni yace ni dinnan ina roƙon Allah, da adu Allah ina daga hannun da roƙi Allah, hatta ka annani, saboda yaqinin da nake da shi na rahamar Allah da jin kansa da cewa shi ne mai bayarwa, har sai ina cikin addu'ar sai na rika ganin kamar ma ga bukatan nan ta wata sako. Mu samu wannan dubar a cikin bukatanmu, za mu ga abin mamaki a cikin rayuwarmu. Fa'ida ta 20 da nawa da uku, siyakin inna a bayyana karkauta fasalli ne rabbika wanhar inna shani aka huwa al-absar. Wannan siyakin, wannan statement din yana fa'idan da mu wasu fa'idoji kamar haka. Fa'ida 2 ta 23, fa'idar ita ce idan Allah ya maka kyauta me kake yi? Mun ambaci wannan, idan Allah ya maka ni'ima me kake yi? Runtunawa, komawa ga Allah da ruko da sallah da ayyukan alkhairi. To kaga an ambaci sallah da sadaka bayan ambatan ni'ima. To kafin a ambaci masu shirya maka makirci, masu son kaza ne, masu son ganin karshen ka, sai aka ambaci ne me aka ambata kafin ambaci inna shani aka fasalli ne rabbika wanhar. Fa'idar a nan ita ce ashe ruko da sallah yawan sadaka maganin yan tsoka. Mun fahimta, idan kana so a maka yanda ake cewa maganin yan tsoka, ma'ana masu san ganin karshen ka, masu shirya maka makirci, to daga cikin hanyoyin turbuɗe hancinsu a cikin rairayi mai zafi kai ruko da sallah. Sallar ka idan ka yana ruko da ita da wata kibiya mai cutarwa ta zo, sai sallar azhar ta yi haka. In aka harbo ta nan la'asar ta yi haka, idan aka harbo ta nan magariba tana, in aka tana ana yowa ta sama dama, kuma kana ɗan taɓa sallar dare. Idan aka shirya wani makirki ta can ƙasa, sadakar ta sai ta mata shinge, shi kenan ta tare. Wannan fa'ida ce mai tsada bisa hasken wannan sura mai albarka. ambatan sallah da sadaka kafin shani haka huwal afdar yana fa'idantar da cewa ruko da sallah da kulawa da al'amarin ta da yin ta da tabbar da ake so da kulawa da sadaka da faranta mutane rai yana maganin duk wanda yake so ya karshen ta wannan jama'a an jarraba ya fi so miliyoyi a rayuwar nan mutane sun gani malamai sun wallafa sun yi rubuce-rubuce ibn al-qayyim rahimahullah yana da wani littafi da ya raka masa suna kitabu asrarus salah sirrin sallah ibn al-qayyim ya baje koyin tattauna akan sallah da yadda take da tasiri na ban mamaki a cikin rayuwa har ya dinga ambatan kowane bangare sirrin ruku'u sujada da tasirin ruku'u tsayuwa sujada da dukkan wani bangare waɗannan bangarorin da muke gani na sallah kowanne yana da sabon da yake fitarwa wajen samar da tasirin da ake bukata har ya kai yana cewa sallah tana da wani sirri na ban mamaki wajen tarwata da wargaza makircin makirai sallah tana da wani sirri na ban mamaki wajen maganin waɗanda suke so su ga ƙarshenka ko su ga bayanka kaga wannan na tabbatar da fa'idar da muka ambata ta fasalli bi rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar amma abin tambaya wata irin sallah sallar da aka yi ta cikin natsuwa sallar da aka yi koyi da manzo Allah ta sallah a cikinta aka ba da haƙƙinta ita ce sallar da take tasiri sallar nan jama'a kamar yadda shi ma ibn al-qayyim yake faɗa idan ka zo ka tabbata sallah kamar mutum ne wanda ya samu appointment misali da shugaban ƙasa ko gwamna ko wani mai mulki kafin ya zo wajen shi sai aka ce za ka haɗu da wani kuma ka shirya buƙatunka duk in ka zo za a yi maka lokacin alƙawari ya zo yana shigowa fada aka sanya waɗanda za su tarbe shi suka tarbe shi aka zo aka yi masa iso aka zauna da shi waje na alfarma yana jiran bayyanar sarki ko mai mulki ko kuma wanda zai masa abin da zai masa fitowar sarki ke da wuya kawai shi kuma wannan bawa wannan mutumin kai sai ya juya ma sarki baya ya koma yana wata hidima ya yi abin da ya kamata ya martaba sarki ya kimanta shi yana son bukatunsa su biya yana son tafiyarsa da ziyararsa ta yi riba ko kamar wannan shine kwatankwacin wanda ya zo ya tabbata sallah a gaban Allah kawai sai kuma ya shagalta da wani shi yasa sallan ba ta tashi kai sallah raka'a biyu bawan Allah tare da halartuwar zuciya tare da maida al'amarinka ga Allah tare da kai kukanka ga Allah ka gama ka ji natsuwar da zaka ji a cikin zuciyarka duk abin da yake burgita ka da ka tabbata ka gama sallan nan in ka gama ka dawo ko da ka tuno da shi ba za ka rika jin fadisin da ka ji da zuwa sallah ke nan irin sallar da ake bukata shi yasa yana da matukar muhimmanci mu raya irin wannan sunna ta kana cikin damuwa ta masa yawa yi alwala ta tabbata sallah kai sallah raka'a biyu tare da halartowar zuciya wasu abubuwa sun sarke maka kare ta yadda za ka yi karka za ka yi ta majalisa kana ta tunani kana ta bige-bige ya zan yi zai kai alwala kai sallah sabon da kake isarwa ya Allah ni fa yanzu ba wata mafita sai wajen ka nan ne inda zan samu magani na zo fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar fa'ida ta gaba a karkashin fa salli li rabbika wanhar ita ce to ana cewa lokaci ya yi farin mu gasa aya a nan harshen Allah ya kai mu gobe amma dai ina jin gobe ko fa'idodin sun kare ko ba su kare ba sai mu tsaya haka akan inna bayna kalkautar din kada Ramadan din ya kare muna ta amma dai ba laifi duk cikin alkhairi ne amma dai gobe daga nan za mu tsaya da bayanai akan inna bayna kalkautar insha Allah sai mu shiga mu koma karshen suratul nur
na'am
ayi magana ma na sosai sautin namiji ba al'aura ba ne sosai ne na'am na ba to wannan ba magana kake ba ba ma san wannan wannan yana nuna irin alkhairi da fa'idoji da Allah ya kimta a cikin littafin sa mai albarka wanda yake nuna cewa abinda ake bukata gare mu shine mu koma littafin Allah subhanahu wa ta'ala mu tafsirinta da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kimta shi mun littafin da albarka zamu ga waɗannan alkhairan zamu ga waɗannan fa'idojin kuma har walayar jama'a wanda yana nuna cewa ashe babu gajeruwar sura a Qur'ani babu karamar aya in dai ayoyi guda uku kuna jin irin yadda suke isar da saƙonni lungu da saƙo na rayuwarmu kuma wallahi alazim da za a samu wani mai ilimi mai basira zai shekara ɗaya yana tattaunawa a can inna bayna kalkautar inna kuma ba za a fita daga cikinta wannan yake nuna maka girman littafin Allah subhanahu wa ta'ala kar kai mutum ka rowa bawan Allah kai ruko da wannan littafin akwai alkhairi akwai albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نسألك اللهم الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وعذابها يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ويوم يقوم الأشهاد من النازين وارزقنا مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في على جنان الخلد وارزقنا شربة روية من يده الشريفة لا نضمع بعدها أبدا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين ولا تشبك بنا الأعداء ولا الحاسدين نسألك اللهم الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وعذابها اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع والدينا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى اللهم اغفر لنا جميع حوائجنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.